Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta shoshon gidajen rediyon amfani da Far'a da Sarauniya da Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da ranar Juma'a 27 ga watan Mayu shekara ta 2016. Ni ne Sarfili Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya nuna juyayinsa kan makaman nukiliya da ya halaka dubin dubatan mutane a birnin Hiroshima. Shugabannin kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya sun ce batun bunƙasa tattalin arzikin duniya shine muhimmin batu a gare su. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan masu gudun hijira ta nuna damuwarta kan yanayin ƙuncin rayuwa da bakin haure da 'yan gudun hijira ke ciki.
Kanun labaran kenan aka ji. Yau ministan labaran Najeriya ya shugabanci tawagar ministocin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari domin gudanar da taron zauren ra'ayin jama'a a Kano. Koya taron ya kasance?
Wannan taron babu bambanci da taron da aka ce an yi taro na siyasa. Tunda al'umman ma da aka gayyata ga invitation dina an gayyato ni don in zo in ba da gudunmawata. A bani dama ma na rubuta na kai ta gagara.
Muna ɗauke da cikakken rahoto akan wannan taro. Yayin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke shirin cika shekara guda akan mulki, shin me 'yan Najeriya ke cewa?
Ai, jam'iyyar adawa ta rike mulki shekara 16. Mutane suna ta kuka an sace kudade, an sace kudade, very good and fine. Shin yanzu wanne kare ne babula ba?
Za kuma mu ji ta bakin masana akan kiran da shugaba Buhari yayi na neman haɗin kan lauyoyi a yakin da gwamnati ke yi da cin hanci da rashawa. Haka kuma Usman Kabara zai kawo mana shirin musulunci tushen rayuwa. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da yake nuna juyayinsa kan mutanen da makamin kare dangi na atomic bomb ya kashe a Hiroshima shekaru 70 da suka gabata, shugaban Amurka Barack Obama ya ce akwai nauyin da ya rataya a wuyan kasashen duniya na ganin an kare aukuwar halin kakanikayin da birnin Hiroshima ya fuskanta.
May not be able to eliminate man's capacity to do evil. So nations and the alliances that we form.
Shugaba Obama ya ce ta iya yiwuwa ba za mu iya kawar da ƙarfin da ɗan adam ke da shi na aikata munanan ayyuka ba. Ya zama dole ƙasashe da ƙawaye su samar da wata kafa ta kare kansu, sai dai a tsakanin ƙasashen nan ciki har da ƙasa ta Amurka da ke da rumbun makaman nukiliya, ya kamata mu ɗauki wata hanya ta yin rayuwa ba tare da makaman ba. Shugaba Obama da takwaran aikinsa Shinzo Abe sun kafa tarihin yin tattaki a wurin makwancin waɗanda suka mutu a harin. A ranar 6 ga watan Agustan shekarar 1945, wani jirgin yakin Amurka ya hurga makamin kare dangin na atomic bomb a kan birnin na Hiroshima, inda ya kashe dubin dubatan mutane, lamarin da har ila yau ya haifar da wasu illolin rashin lafiya akan al'ummomin yankin. Obama dai shine shugaban Amurka da ke kan mulki na farko da ya ziyarci birnin na Hiroshima.
An kai hari akan wani ɗalibin Najeriya ta hanyar yin amfani da wani makamin ƙarfe a kudancin ƙasar Indiya. Ƙasa da mako guda bayan da aka kashe wani ɗalibin ƙasar Congo bayan da aka nakaɗa mai duka. Mai shekaru 23 Kazim, wanda ke karatu a kwalejin Nizam, wanda kuma ba a bayyana sunan mahaifinsa ba, ya sha duka a hannun wani makwabcinsa a unguwar Hyderabad bayan da suka samu saɓani akan wajen ajiye mota. Ko da yake 'yan sanda sun kore batun nuna wariyar launin fata a matsayin abin da ya haddasa rikicin, ire-iren waɗannan hare-hare kan auku akan ɗaliban Afirka a ƙasar Indiya. Wannan lamari na faruwa ne bayan kisan da aka yi wa Masudan Kitada Oliva, mai shekaru 23, kuma ɗan asalin ƙasar Congo, wanda ya kwashe shekaru 6 yana zaune a birnin New Delhi. Oliva ya kira wata motar haya ne a daidai lokacin da wasu mutane uku suka kira motar, lamarin da ya sa suka nakaɗa mai duka tare da buga mai dutse a ka. Tuna dai 'yan sanda sun cafke wasu mutane biyu da ake zargi da hannu akan kisan.
A yau Juma'a, masu kula da katafaren gidan tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Nelson Mandela suka raba gadin gidan. Sai dai wasu na ganin har yanzu ba a kawo ƙarshen takaddamar da ke tattare da katafaren gidan ba, wanda aka mai kuɗin wato kuɗi dala Amurka miliyan 3. tunda dai aka bai wa magadan kudaden su ciki har da wani tsohon direba da wani mai kula da lambun shakatawa da wani mai kula da hidindimin gida waɗanda dukkanin su suka nuna alamar an raba gadan cikin limana. Tsohon shugaban har ila yau ya barwa matarsa wasu kudade da kuma dukkanin ƴaƴansa da ke raye da jikoki da tattaba kunnuwa, ko da yake kadan daga cikin fitattun iyalan tsohon shugaban kasar ne suka halarci zaman raba gadan. A dai bangaren wanda ya kula da raba gadan, dukkan musaneke ya karanta rahotannin da wasu kafafen yaɗa labarai suka bayar cewa akwai takaddama tsakanin iyalan na marigayi Mandela dangane da dukiyar da ya bari.
Shugabannin kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya sun yi nuni da cewa batun bunƙasa tattalin arzikin duniya shine babban lamari a gaban su. Sannan sun nuna damuwa akan ƙasar Koriya ta Arewa da Rasha da kuma takaddamar da ake samu akan ruwan teku. Shugabannin sun bayyana hakan ne yayin da suke shirin kammala taron kolinsu da suke yi a Japan a yau Juma'a. Wata sanarwa da suka fitar har ila yau ta taɓa batutuwan da ma da ke da fuskantar tattalin arzikin duniya, yayin da suka duba ra'ayoyi mabambanta da ke tsakaninsu akan hanyar da za a bi wajen bunƙasa tattalin arzikin na duniya. Ƙarancin neman kayayyaki a duniya da kuma matsalolin ababen more rayuwa na daga cikin batutuwan da aka gano cewa suna hana bunƙasa wasu ƙasashe, kamar yadda matsayar da aka cimma mai shafi 32 ta nuna. Ƙasashen sun sha alwashin tabbatar da ganin an samu bunƙasar tattalin arzikin ƙasashe tare da samar da ayyukan yi waɗanda za su amfana dukkan al'ummomin duniya. Taron na G7 har ila yau ya yi kira ga ƙasar Koriya ta Arewa da ta bi dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya tare da gujewa gwajin makaman nukiliya da take yi.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan masu gudun hijira ta nuna damuwarta kan yanayin ƙuncin rayuwa da bakin haure da 'yan gudun hijira ke ciki, waɗanda ke zaune a wurare daban-daban a ƙasar Girka bayan da aka kwashe su daga wuraren zama na wucin gadi da ke Idomeni a kusa da kan iyakar Macedonia. Hakakin hukumar Melissa Fleming ta faɗa a wani taron manema labarai a birnin Geneva a yau Juma'a cewa wasu 'yan gudun hijira na zaune a wani yanayi mara kyau da babu iska mai kadawa, sannan babu abinci da ruwa da kuma makewayi da wutar lantarki. Fleming ta yi kira ga hukumomin Girka da su nemi wasu hanyoyin kyautata rayuwar 'yan gudun hijiran cikin gaggawa domin tallafawa waɗanda aka fitar da su daga yankin na Idomeni. A jiya Alhamis, hukumomin Girka suka sanar da cewa sun kammala kwashe bakin haure daga yankin na Idomeni, sansani mafi girma da ke dauke da bakin na haure.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yau ministan labaru na Najeriya ya shugabanci tawagan ministocin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari domin gudanar da taron zauren jin ra'ayin jama'a a Kano dangane da manufofin gwamnati da kuma kamun ludayinta cikin shekara guda. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Ministocin da ke cikin tawagar sun hada da Abdulrahman Dambazo na harkokin cikin gida da Aisha Abubakar mai kula da lamuran saka jari da kasuwanci da Suleiman Adamu ministan albarkatun ruwa da Baba Buhari na ma'adanai da kuma Zainab Ahmed ministan tsare-tsare da kasafin kuɗi.
Muna roƙon Muhammadu Buhari dan Allah dan Annabi a tabbatar an tabbatar mana da wannan jami'a ta ilimi, wato University of Education, Federal College of Education da aka daga likafata. Yanzu aka tsaye da abun da Allah a saki wannan abu a tabbatar mana da University of Education Kano.
Ministan labaru Lai Muhammad ya ba da amsa.
And we are going to give you back that information to government. For us to inform you of what the government is doing and also to take back from you what you want the government to do for you.
Yace za mu mika wannan batu ga gwamnati, kuma hakan dama shine makasudin shirye wannan taro.
Sunana Abdulsamad Sana daga Jami'ar Bayero ta Kano, kuma ni dalibi ne da nake karantar harkar aikin noma. Kasancewar mu dalibai kuma a lokacin campaign mai girma shugaban kasa ya yi magana akan cewa za a tallafa wa matasa da 5,500 a duk wata. To shine muke kira ga mai girma shugaban kasa idan Allah ayi kokari a tallafa mana domin mu ringa samun abubuwan da zamu dan ringa gudanar da karatunmu cikin sauki.
Ministan tsare-tsare Zainab Ahmed ta yi bayani.
abin da aka shirya cewa shine 5000 din nan za a ba mu fatiyayyu wanda bai da lafiya wanda bai da ƙarfi ko yayi tsufa da yawa su ne za a ba waɗannan tallafi amma tunda wannan zama da muka yi a wannan zaure yau na daukan shawara ne za mu duba wannan magana da kai mun koma Abuja mu ga ko za a iya shigar da shi a wannan shekara mun ba za a iya shigar da shi a wannan shekaran ba nan gaba ana iya duba wannan roƙo da kai
shi kuwa wannan malami tsokaci yayi akan sana'ar rinin tufafi ta Kano
duk ba wanda ya shigo jihar Kano ya shigo ne saboda rini rini da saka da jima shi ya kawo dukkanin wani bako fari ko baki ko kore ne ma wannan sana'a ce ta kashi to muna roƙon gwamnatin tarayya da ta shigo cikin al'amarin ta riga ta taimaki wannan masana'anta saboda ta durƙushe
Hajiya Aisha Abubakar ministan ciniki ce da harkokin saka jari ta magantu dangane da wannan batu.
Muna nan muna magana cewa za mu samu hanyar da za mu ba godi gwamnati ta dinga bada doka cewa a dinga sayan kayan mu da muke yi a nan ana amfani da shi kafin a je a nemi kayan da ake yi a waje. Sai abinda ba mu da shi ne a nan sannan za a je a nema a waje.
Yadda al'amura suka dinga wakana kenan a zauren jira'ayin jama'a na Kano sai da kungiyoyin gwagwarmaya sun koka kan yadda aka tsara shi wannan taro kamar Haruna Ayagi shine shugaban kungiyar sautin gamayyar kungiyoyin sa kai na Kano
wannan taron babu bambanci da taron da aka ce an yi taro na siyasa tunda al'umman ma da aka gayyata ga invitation dina an gayyato ni don in zo in bada gudunmawata a bani dama ma na rubuta na kai ta gagara to amma ya za a aikace abin da aka ce town hall meeting da kai zaka bada shawara kuma ai gangamin taro ai rufe kura da fatar gado a ce a shi za a aiwatar a lokacin da in sun zo suna neman ƙuri'a suke kirawo mu ai town hall meeting ai ba irin wannan suke ba me yasa yanzu kuma za a irin sa saboda sun hau mulki
kamar Haruna Ayagi kenan anan Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
Mazan Allah magani annan Allah na magani talakawa ma na magani ka ga dan tilar makula da su
to a gaishe da Mahmud yayin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke shirin cika shekara guda akan mulki mutane na ci gaba da fadar ra'ayoyinsu kan gwamnatin ga Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani
mutane na ci gaba da fadar ra'ayukansu kan gwamnatin Buhari da ke cika shekara daya da hawa mulki a ƙarshen watan nan na Mayu musamman mutane da dama sun amince gwamnatin ta cimma nasara wajen kare lagon ƴan Boko Haram waɗanda suka addabi sassan arewacin Najeriya Lami da Umar Chakaire dan babban jam'iyyar adawa ce ta PDP
adabin da ake yi da Boko Haram ko abin da Boko Haram suke yi na wancan gwamnati da suka kasa yi don rashin gane abin ko kuma don ganganci ko don wauta to yanzu shi da Allah ya taimake shi yana da ilimin wannan aikin da shi ne yayin secondary school da shi yayin jami'a soja da shi yayin aikin soja yayin general yayin yaki kasashen waje yayin yaki na basasa a Najeriya saboda haka wannan aikin sa ne ilimin sa ne abin da yafi kwarewa akai kenan kaga kuma yayin nasara dama shi yasa kuma in za a zabi kowanne irin aiki a zabi mutumin da yake da kwarewa da ilimin abin ba kamar yanda muke son zuciya a dinga nan ina da na ganin dama na alfarma kawai ba
shi ma tsohon minister lafiya da kuma harkokin waje Dr. Idi Hong na ganin sar ta doro akan turbar nasara
daidai gurgudu an samu ci gaba na dai tukuna kamar ni da na fito daga sashi wanda ake fama da fitina na Boko Haram an so mu samu zaman lafiya wannan babban ci gaba ne da kansa saboda wannan an yi samu galaba na biyu cikin alƙawuran da shi gwamnati APC da Malam Buhari suka yi na yaki da cin hanci da rashawa ana samun galaba kwarai da gaske domin be shekaran jiya ne ko yaushe ake magana an samu an karbo kudin al'umma mai dumbin yawa daga goyen suka yi sama da fadi da arzikin jama'a don an ba su amana rike kayan ofisoshin Najeriya in ka lura akwai shirye-shirye wanda ake sa zammani akan cewa in aka ba da lokaci za a samu biyan bukata kwarai da gaske saboda gwamnati ne wanda in ka lura da abin da ya faru a baya an lalata lamari da yawa dole ne sai a dau lokaci kafin a samu biyan bukata kamar da ya kamata
amma a nasa gefen dan canjin kudi Jibrin Zaka na ta babar nasarar da gwamnatin ta cimma
ai jam'iyyar adawa ta rike mulki shekara
2016. Mutane suna ta kuka an sace kudade an sace kudade, very good and fine. Shin yanzu wanne kare ne Babula ba? Zaka faɗa min wacce kujera ce ba kujerar tsohuwar kujerar gwamnatin PDP ba. Kuma kashi 95 da suke PDP din nan sun dawo APC ne dan bukatun su su biya.
Alhaji Musa Ayola Dottijo ne ya ce wasu ƴan Najeriya sun fiye gaggawa.
A cikin me ya kamata mu yi? Nace maka ba ni ai manomi ne. Ba ra mutane duk suka yi noma suka je suka bi suka yi. Ruwa ya rabi ne ya lalace. Ba noma abinci ba. Duma ba za a samu tsada ba. Ina samu tsada mutum abinda kake ci da kudin da kake samu ya ragu. Sai kai adjustment. In garinka bai isa kunu tuwo ba kai gari kai tuwo kai ruwa abinnan kai da kunu tsada ta Allah ne sauki na Allah ne. To lokacin da abin yi saukin nan akwai lokacin da zamu kun godewa Allah da Allah kamar abun sauki. Ba ma godewa Allah sai tsananin ya damu dinga surutu daidai ne.
Shugaban Najeriya dai Muhammadu Buhari ya buƙaci ƴan ƙasar su ƙara jurewa don cin ribar sauya akalar ƙasar da abun da ya kira illar da barayin biro suka haifar. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Najeriya ƙasar ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasar ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya.
A gaishe da Sale. Har yanzu dai masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da kiran da shugaban Najeriya yayi na neman haɗin kan bangaren lauyoyi wajen yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani.
Kira da shugaba Buhari wa lauyoyi lokacin taron su na shekara-shekara su ba wa gwamnatin sa goyon baya a shari'un yaƙi da cin hanci da rashawa wani sabon salo ne a lamuran shari'a da siyasar ƙasar. Sashin shari'a dai yana zaman kansa ne inda hukumar shari'a ke kula da ayyukan alƙala. Shin wannan kira zai samu nasara kuwa? Ga lauya mai zaman kansa Abuja Barista Modibo Bakari.
Ba lauyoyin da suke wakiltan masu laifi bane shugaba Buhari yake nufi idan na fahimci bayanin sa. Ila lauyoyin da za su bashi shawara akan matakai ma manya-manya wanda muka sha kiraye-kiraye kan shugaban ƙasa ya gaggauta kafa kotuna na musamman in ba waɗannan kotuna aka saka ba. Babu wani hurumi da kai lauya maka ke da shi na zaka sa'u ka kaddamar da wani taimako kai lauya kana wakiltan mai laifi sa'annan a neme ka ka sassauta ne akan kare mutumin da kake kare shi kuma akwai amana bisa ga tsari na professional conduct wato rules of professional conduct namu kai duk kokarinka na taimaka masa ka tabbatar haƙinsa an kare shi daga nan ma lawyers suka samu kafa ta kare hatta ma in suka samu ƙarya ma su dan gyara ta amma ba al'adan na tarbiyan lauya bane
sai dai kawai zarginku da ake kuma lauyoyin cewa ana bi ta hannunku a bada cin hanci da rashawa
in ma har aka ce alƙali zai karbi rashawa ba ta hannun lauya zai karba ba shine ma zai fi kada mini hankali ba alƙali da zai karbi cin hanci ba tare da ya sa lauya shine dan kanzagin sa akwai fa lauyoyin da suke zama ma alƙalai ne suke tura musu cases daga kotunan su je su yi wanda alƙalai din suna da kaso ba yadda za a yi ma kawai alƙali ya je yayi farauta ba tare da wani lawyer wanda zai masa farauta ya kawo masa naman daji a san yanda za a yi kasafi ba wannan sosai kowane alƙali ne wannan indai har alƙali ka same shi yana da wannan halin akwai lawyer a boye a wani wuri mai je ka dawo shiga da fita yayi musu wannan farautar ya kawo
mutane dai na fadar abin da suka hanga kan wannan lamarin
suna da nauyi babba akan su sun taya shugaba Muhammadu Buhari sauke wannan nauyi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa zaka samu cewa lawyoyin nan sun san abin da yake tafiya a ƙasa amma sai a jiyo cikin wani kundin tsarin mulki cikin baka gashi nan an kama mai laifi kuma sai a zo kuma su za su fito suna kokarin kare shi ba sun san cewa abin nan ya tabbata gaskiya ne
aikin su ne da ma kare mutane
ito kowa ina dai an ce shari'a sabanin hankali amma mai laifi a ko ina yakan tabbata mai laifi duk da kotu takan yi adalci wa mutum ya kamata su zauna su dubi kasan yadda halin da take ciki su kansu in aka gyara za su samu hanyar cin abinci hankali kwance ba tare da sun daga wani jiyayyen wuya ba
tsarin shari'ar Najeriya dai yana cike da kai kawo da nemo takardun izinin dakatar da cigaba da shari'a daga manyan kotuna zuwa kanana ko daga wannan kotu zuwa waccan hakanan shari'a kan iya daukar shekaru ana ta yi wata shari'ar ma ba a kammalawa sai wanda ake tuhuma ko mai gaskiya ya sake hawa wani mukami mai kariya ko ma dai ya bar duniyar gaba daya Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaishe da Nasiru, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19. Ga shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jidral wal ikrami Allah shi kace da
Musulunci tushen rayuwa.
Kazare da bata da nono
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa
A makonni biyu da suka wuce muna tattaunawa ne game da yadda matasa suka raja'a a shafukan abota irin su Facebook wajen zagin junan su musamman a bangaren abin da ya shafi bambanci na aqida ko kuma wani tafarki da wasu suke kai. Maimakon a ja hankali da nasiha da natsuwa sai dai a kare da zage-zage. Wannan ce ta sa muke tuntuban malamai daban-daban dan jin yaya abin yake a musulunci, inda kuma a wanda muke tattaunawa da shi ya tsaya a inda yake nuna cewa wannan abu a musulunci san ba shi da mahalli. Yanzu ga yadda tattaunawar mu da Malam Usman Ibrahim Musa, limami a masallacin Sultan Road dake garin Kaduna, Nigeria, ya ci gaba da bayyana mana matsayin musulunci da irin zage-zagen nan.
In ba mu manta ba, akwai lokacin da makafiran Makka suka zo, suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce masa to wannan addini naka dai duk bako ne, mu ba mu san da shi ba, kuma ka zo ka ce mana bauta ma wani Allah wanda mu Allah na ba ma ganin sa, mu kuma ga allolin mu nan kana gani, Sulata, Sumanata, Uzza, mu zo muna bauta musu, amma ka ce mu daina bauta musu Muhammadu, mu dawo wani Allah da mu ba ma ganin sa, kai ma baka ganin shi, ka ce mu bauta masa. To tunda haka yake, mu yanzu za mu yarjejeniya da kai don a sasanta kar a zagi kowa. To muna son abin da muke so shine ainihin wata kan yau za mu bauta ma Allah nan naka da kace akwai shi, duk da dai babu shi ba ma gani, mu za mu bauta masa. Sannan kuma gobe in Allah ya kai mu, mu kuma sai ka zo da jama'ar ka sai mu bauta ma allolin mu, ku ga sunan ana ganin su. Ka gani suka faɗi wannan kalmar, sun faɗe ta ne su zan neman maslaha dan neman zaman lafiya, suna ganin cewa hakan shine zaman lafiya. Sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da suratul kafirun wanda yake cewa ka gaya musu ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba, domin ku ba ku zama masu bautawa abin da nake bautawa ba. A ƙarshen ayar sai Allah ce lakum dinukum waliyadin, addinin ku yana a gare ku kuma addini na yana a gare ni. Idan muka dubi wannan babu wani kalma ko wani magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu na cin mutunci, domin shi a kullun yana nema ne ya jawo hankalin su ya kirawe su zuwa ga abin da yake mafi alkhairi. Ina fata Malam Usman yana saurare
na da jinka ayi haka.
Na'am.
To masha Allah, kusance ai duka da kikan komai. Abinda zan so in ji shine a ƙarshe a cikin kalma ɗaya biyu, me zaka ce wa matasa musamman su suka fi wannan abu akan yanar gizo, zaka ga hadda tsine-tsine da sauransu, me zaka ce musu a ƙarshe duk da yake wannan da ya shimfiɗa ce sosai sun ji ta, to me zaka ce musu a matsayinka na malami sakonka?
To a matsayina na ɗalibi wanda yake mai nuna wa mutane gwargwadon abin da za mu bisa ga shari'a, a matsayin matashi bai kamata ba ana kiran shi matashi wanda yake tasowa yanzu yake neman ilimi kuma yake tare da al'umma, ake so a ga kyakkyawar dabi'a a gare shi, ya shiga kafofin ainihin watsa labarai ko kuma media yana ta rubuce-rubuce na tsinuwa da makamantan irin waɗannan abubuwa. Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa yake ce mana ya ayyuhan nasu innaka lakalakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum. Kaga Allah ya nuna mana ya halice mu maza da mata ne, sannan kuma ya sanya mu kabilu daban-daban domin mu gane cewa babu wani wanda ya fi a gurin Allah sai wanda ya bi wasu jin tsoron Allah. To ashe mai tsoron Allah ba zai shiga yana tsine-tsine ba, yana zage-zage ba da makamantan irin waɗannan ba, domin su zama ainihin abin mutunci zuwa ga sauran al'umma ba. Wannan ba za a ce miki matashin kirki ba ne. Matashin kirki idan ya rike waya yana bude ainihin abin da zai amfane shi ne. Isa alhamdulillah wasu bayin Allah sun yi kokari, kaga suna bude group daban-daban na addinai, suna aiko hadisai kuma su amfani
da addu'o'i
da dandalin malamai. Kaga matashi yana karanta wannan, to zai samu harshensa da hannunsa ya tsare shi, ba zai zagi wani ba ko ya ci mutuncin wani ba. Ina fata an fahimta. Wani dan uwa zo same ni a masallaci yake gaya min cewa ga wani bawan Allah ya zo yana bin group ne haka, sai kawai ya je yana jin daɗin musulunci da miji da ya zo kene ke abin da da mushi kalmar shahada.
To ka gani
haka ita musulunci, mu addinin musulunci addini ne tsaftatacce na mu'amala da
sosai. To a karamin kallon gode kwarai Malam Usman, sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma.
To amin amin. Muna fata Allah ya tsara muku basira, kuma Allah ya taimake ku cikin ayyukan ku. Wannan kokari da kuke na fadakar da jama'a, muna fata Ubangiji ya sa alkhairi ne kuma ya ji dan mahaifan ku da mazurriya albarka.
Amin.
Gode Allah ya saka da alkhairi da bamu dama da yi mu fada abin da dai muka sani daidai gargwado bisa ga addinin musulunci.
To ba da malamu
gode kuma rahmatullahi wa barakatuh.
To anan muka zo ƙarshen tattaunawa da Malam Usman Ibrahim Musa, limamin masallacin Sultan Road dake Kaduna a Najeriya, inda kuma yayi mana tambihi game da zagin junan mu da muke yi a shafuka irin na internet. Da fatan Allah ya sa mun karu. A madadin shi Malam Usman da kuma Julie Lethes Gresham da ta hada mana sauti, ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa.
Kazar da ba ta da nono, Allah shi ka fi dadiyanta, tunda mun shaida ba ka da laifinku.
Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon na farko na cewa tabbas babu abin da yafi zaman lafiya dadi, don haka muna ƙara godewa Allah da ya maido mana da zaman lafiya a ƙasar nan cikin shekara ɗaya da shugaba Muhammadu Buhari yayi yana jagoranta. Allah ya kara taimakon sa, ka kara masa lafiya da nisan kwana. Amin summa amin. Daga Isuhun Diyal Faki a jihar Kaduna. Assalamu alaikum VOA Hausa. Cikar shekara guda ce da gwamnatin Babu Buhari ta yi, mun yarda da kamun ludayinta. Mun gani kuma a ƙasa yadda take yaki da cin hanci da rashawa da harkar tsaro. Daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Sako kuma daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Gaskiya alhamdulillah akan mulkin shugaba Muhammadu Buhari, domin rabo mu da jin tashin bababai a masallaci da coci har ma mun manta. Don haka ko ba komai, wallahi an samu cikakken tsaro sosai. Saboda haka ina roƙon Allah ya ƙara ma Baba Buhari lafiya da nisan kwana don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan sako kuma daga Ridwan Ibrahim London da mutawakkil Gambo Doko. Suka ce salamu alaikum VOA Hausa, muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta tashi tsaye domin ganin ta murƙushe tsagirin yankin Niger Delta, domin fasa bututun mai yana daga cikin abubuwa da suke kawo durƙushewar tattalin arzikin ƙasa. Muna yi wa shugaba Buhari fatan alheri. Sako na gaba na cewa ina taya Dr. Abdullahi Umar Ganduje murnan cika shekara guda akan ƙarigan mulkin jihar Kano, don haka mu Kanawa sai godiya Allah bisa mulkin Ganduje. Sako daga Badamasi Aliyu Rijal Lemu Kano. Wannan sako na cewa salamu alaikum VOA Hausa. Zafafa kai hare-hare da tsagirin ɗan yankin Niger Delta ke yi akan bututun mai a Najeriya da walakin Goro Amiya, daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Wannan sako na cewa cika shekara ɗaya akan ƙaragan mulki da shugaba Buhari ya yi, muna taya shi murna. To shugaba Buhari, kada ka manta, kayan masarufi na kara kuɗi a Najeriya, ga azumi na tafe. Sakon matar Haƙilu Safara'u, Haƙilu zamani almajirawa malumfashi. Sai kuma wannan sako da ke cewa janye aiki da kamfanin Shell yayi daga yankin Niger Delta sakamakon hare-haren ƴan ta'addan yankin, abin takaici ne da Allah wadarai, domin wannan mataki da kamfanin ya ɗauka ci baya ne ga Najeriya. Fatanmu shine gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye don murƙushe waɗannan sababbin tsagirun tun kafin wankin hula ya kai gwamnati dare. Daga Haruna Boda Inkaibo, kafin Hausa, jihar Jigawa.
Madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin, ga takaitattun labaran duniya.
To yayin da yake nuna juyayin sa kan mutanen da makamin ƙare dangi na atomic bomb ya kashe a Hiroshima shekaru 70 da suka gabata, shugaban Amurka Barack Obama ya ce akwai nauyin da ya rata a wuyan ƙasashen duniya na ganin an kare aukuwar halin ƙaƙani kayan da birnin Hiroshima ya fuskanta. Shugaba Obama da takwaran aikinsa Shinzo Abe sun kafa tarihin yin tattaki a wurin makwancin waɗanda suka mutu a harin. An kai hari akan wani ɗalibin Najeriya ta hanyar yin amfani da wani makamin ƙarfe a kudancin ƙasar India ƙasa da mako guda bayan da aka kashe wani ɗalibin ƙasar Congo bayan da aka nakaɗa mai duka. Mai shekaru 23 Kazim, wanda ke karatu a kwalejin Nizam wanda kuma ba a bayyana sunan mahaifinsa ba, ya sha duka a hannun wani makwabcinsa a unguwar Haidabad bayan da suka samu saɓani kan wajen ajiye mota. A yau Juma, masu kula da katafaren gidan tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Nelson Mandela suka raba gadon gidan, sai dai wasu na ganin har yanzu ba a kawo ƙarshen takaddamar da ke tattare da katafaren gidan ba, wanda aka mai kuɗi da wato dala Amurka miliyan 3.
Masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo wanda ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Basco, Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya, amma kada ku kashe rediyon ku, domin Halima da Usman na tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.